shirin zaman takewa ne kowa yazo ya saurara dan na san akwai abun mora
jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannunmu da saki saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako shirin zamantakewa na tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki don samun mafita kan batutuwa da matsaloli da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa sunana Zainab Babaji ni ce ke jagorantar shirin
zamantakewar mu
A yau shirin zamantakewa zai duba irin illar da shaye-shayen miyagun kwayoyi ke lalata tarbiyyar matasa da janyo rikice-rikice da tashin hankali da samar da komo baya a fannoni da dama na rayuwar al'umma da walwalarsu. Shaye-shayen miyagun kwayoyi ya kasance babbar matsala wa Najeriya. Duba da irin matsaloli na tsaro da kasar ta yi shekaru da dama tana fama da su kuma har yanzu kusan a iya cewa lamarin sai ƙara ƙazanta yake yi Ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da kwayoyi da aikata laifuka ya ruwaito cewa mutane fiye da miliyan 31 ne masu shekaru tsakanin 15 zuwa 64 ne ke ta'ammali da miyagun kwayoyi a Najeriya Wanda rahoton ya ce ya sanya kasar a sahun gaba na kasashen da ke da yawan masu shan kwayoyi a Afirka ta yamma. Hajiya Aishatu Muhammad Sani ta ce matsalar shaye-shaye ya sanya yara matasa shiga fitine-fitine da sace-sace a unguwa.
Gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki. ƴaƴanmu da na musulmai da na kiristan sun fada shaye-shaye. Muna so kuma gwamnati ya kamata ta sa hannu ni ina ga a gani na talauci ne da rashin aikin yi da za su samu ayyukan yi ina ga shaye-shayen nan ba za su rinka yin shi ba kuma a jawo su a jiki wani lokaci kyaman su da ake yana dada lalata su don ana jan su suma a jiki ana zama da su wani zai fada miki dalilin shigan shi wannan shaye-shayen wani ma bai sani ba ake bashi abokai sai a je a sa a cikin drinks a bashi daga nan ya ji dadin sha ko a ce zai dauke maka damuwa to ba zai dauke maka damuwa ba sai dai ya jefa ka a cikin damuwa to daga nan in kuma hankalin ka gushi ba abin da ba za ka iya aikatawa ba to wasu kuma ba su da kudin da za su yi shaye-shayen sun saba da shaye-shaye daga nan sai su fada shaye-shaye sace-sace in sun rasa abin da za su sata sai su kirkiri fada ko musulmi ko kirista ka gaina shaye-shaye jashi a jiki ka hana shi baka san wanda zai duba naka
an ce har mata ma yanzu sun fara shaye-shaye har ma matan aure
an ce har matan aure amma muna bakin ciki da irin wannan iyaye da shi kai ka sha ta yaya za ka hana danka zai dauka abu mai kyau ne ya ga maman shi na sha ko baban shi na sha to zai dauka abu mai kyau ne to babban illa ne iyaye su tashi daga baccin da suka yi a farka mu iyaye mu fara gyara kanmu mu ki abin shaye-shayen nan bari iyayen mu su sha
yanzu wani irin illa ne zaki kwatanta cewa wayannan shaye-shaye sun haifar musamman inda kike zaune
musamman inda nake zaune shaye-shaye ya haifar da barna mai yawa dan haka kurun sai ki ga yara sun dauki so Allah Allah suke irin dan sabani ya hada da wani ko su a tsakanin su sai ki ga mutun ya dauki makami yana kokarin ya dafa wa dan uwan shi sai daga baya ya kashe dan uwan shi ya dai yana digrate a zo a kama shi to kin ga shaye-shaye ya haifar da illa su isu ma a tsakanin su yan shaye-shaye bare kuma suna jin dan fituna kadan wannan sun samu kaman karfin gwiwa kenan da dai sa su fada ma mutane ko sace kayan mutane a kasuwanni to wannan ba alkhairi bane muna bakin ciki da irin wannan ga ƴan uwanmu malamai su ne iyayen al'umma in iyaye sun yi nasu a cikin gida malamai kuma za su yi nasu a waje da mu kuma iyaye ko kana gani ko dan waye ko dan kristan ko dan musulmi ka ganshi anya ba sai ka san shi ba dana kowa ne ba wanda ya san wanda zai mora sai Allah to ka sa ya gyara ko bayan ranka Allah zai kawo mai gyara naka in Allah ya yarda
Madam Florence Rinsu ta ce matsalar shaye-shaye yana ci musu tuwo a ƙwarya.
To wallahi a takaice a Najeriya gabaki ɗaya shaye-shaye ya riga ya ci mana a ƙwarya. ƴaƴanmu da yawa sun ga su shiga jeje. Mazajinmu sun lalace. Gida ƴan mata sun shiga shaye-shaye. Roƙonmu shine Ubangiji Allah ya ba ma gwamnatinmu zuciya. Ta tausayi
ana maganan gwamnati ku iyaye me kuke yi domin tabbatar da cewa yaran ku ba su shiga shaye-shaye ba kafin ma ku nemi gwamnati
to gaskiya tabbas da gaskiya kan ya kamata mu fara daga kan gida mu iyayen mu yi sakaici roƙona shine iyaye kowa da musulma da krista mu tashi babban makaranta dai ya fara daga kan mu iyaye mata idan mace baki tsaya da kan tsayawa kina jan kunne kina sa ido kuma kina addu'a akan gwiwanki roƙon Allah da kuma tarbiya ma ƴaƴan nan ba to wallahi ba mai gyara mana ƴaƴan So na roki mata iyaye da maza mu tashi mu tashi domin Ubangiji ya taimake mu Ubangiji kuma zai taimaka
amma ya zuwa yanzu kina ga wannan shaye-shaye yayi barna a cikin al'umma kuwa
barna kan tayi domin yawanci kika je sakai tri wata ga ƴaƴan mu kin gansu akan titi suna magana su kade sun zare a gidan ma mu iyayen ma wayansu yana suna dukan musu kwashi kudi su kwaci abinci su je su saida dai ta babban ta'adi yara sun bar makaranta sun ci kudi sun da sun zo na maka a gida ba makaranta
Chiko Comrade Bello Dauda Gana matashi dan gwagwarmaya yace rashin dakile shigo da miyagun kwayoyin shine ummul aba'isan barnar da shaye-shayen kwayoyi ke haddasawa
wannan shaye-shaye ya zamanto sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
akwai sakaci na gwamnati a cikin wannan abu na ba da kofa dama da su masu sai da kayan mayan suke sai da shi in yau aka ce ba mai sayarwa ai ba za a samu mai sha ba wannan shine gaskiya na biyu ita gwamnati ya kamata ta tashi ta tsaya tsayin dakanta ta yi maganin wannan abun a dinga fadakar da matasa masu tasowa cewa shaye-shayen nan ba alkhairi bane na gaba ma da suka sha ta ina ya amfanar da su kaga da iya sa wannan a tsarin makarantu na primary school secondary school har zuwa tertiary institution ya zamanto cewa ana koyar da mutane ana fadakar da mutane mutane su gane cewa shaye-shayen nan ba shi bane haja akwai kuma wajen da yake sarkakiya a cikin tafiyan shaye-shayen nan shin kayan maye-mayen nan a Najeriya ake yin shi ko kuma da kasashen waje yake fitowa mutanen da suke shigo wani da su ya kamata gwamnati ta dakatar da abun nan tun daga boda
Mr. Yakubu Chungang malami ne da yayi shekaru da dama yana horarwa kan ayyukan da suka jibanci kiwon lafiya da zamantakewa.
Gwamnati ai ita ce mai kasa, ita ne mai dokoki. Domin Najeriya shine akwai dokoki amma ba a bin dokokin nan. In za a bi da kyau duk masu sai kwanan baya an kawo doka a Najeriya cewa duk wani barasan da bai kai lita 200 bai wuce lita 200 ba a daina sai da shi. Amma ba a daina ba. Ga su nan ko ina ana sayarwa kowanne shago masu shaguna sun daina sai da kayan abinci sun koma sai da irin wannan kayan kananan kwalaben kayan maye da kayan tada hankalin so gwamnati tana da haƙi ta tabbatar cewa an bi dokan nan an aikatar da dokan nan domin mu samu zaman lafiya kasan nan
iyaye fa wani rawa za su taka wajen ganin ƴaƴan su sun kauce mashan wayannan miyagun kayoyi
iyaye suna da muhimmanci sosai na fari ma domin su ne suke ma yara tarbiya a gida so ina so in roki iyaye na san muna da wahalan yanayi a kasan nan kowa yana fita neman abin da zai kawo don a ci a gidan nan amma ina roƙon iyayen mu samu lokaci mai kyau mu zamana da ƴaƴan mu muna tarbiyyar da su muna ba su labarin rayuwar mu na da ana koya musu babun addini ana koya abin da abin al'adar mu na mai kyau mai taimako ina ga zai dawo da hankulan yaran mu a cikin su
idan hukumomi a ce za su samar ma matasan na aiki kana ga za su bar wannan shaye-shaye
zai iya rage domin waɗansu da mun yi tadi da su sun ce rashin abin yi ne ya tura su ko da yake waɗansu duk da abin yi ma suna shiga shaye amma an su samu abin yi in an samu abin yin da ya rike hankalin su tunanin su ba zai koma wurin shaye-shaye ba tunanin su yana kan aikin da suke yi domin za su samu wani abu a ciki sai sa su fara tunanin a wannan rana zan yi aure zan yi gida ya zan yi sai kaga hankalin su ya dawo cikin su
idan ba tsaro a yankin mu din tawar gaje ina zamu
To kowane irin kokari gwamnati ke yi kan kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun kwayoyi pharmacist Kim Jerrybot masanin dabarun har hada magunguna ne kuma shugaban hukumar kula da magunguna a jihar Plateau
akwai machinery already an riga an sa kasa saboda a tare masu shigar da kwayoyin nan da farko na biyu a tare wanda suna shaye-shaye a cikin gari saboda kin gani akwai wasu magungunan wanda ma mu a asibitoci da wuraren aikin mu ba mu samu amma su suna samu ta yaya suke samu to akwai wanda ake kira su drug peddlers wanda suke shigo da wadannan abubuwa su NDLEA ana kan aiki sosai kamar biyu duka a moto parks masu kawo su waybill masu kawo su menene duka ana kan duduba wadannan gefe don a tabbatar cewa duk wani maganin da ya shigo inda bai kamata ba sai a kama
yanzu kuma ga shawara kan maudu'in mu
sunana Abdullatif Abdulhamid shan wato kwayoyi wannan abu ne da ya zama ruwan dare kuma babban wato musiba ne da ya addabi al'umma to kuma shi wanda yake shan kayan maye ko yake shan kwayoyi idan ya sha kansa zai buga idan ya sha zai ga kaman shi yana sama da kowa shi yasa musulunci ya hana mu ma mu sha duk abin da ya zama to na wato na maye ko abin da yake bugar da kan mutum kan mutane zama mahaukata kan mutane zama to suna tafiya suna faduwa a kwata sannan yawanci masu shan wato kwayoyin nan ko ga miyagun abubuwan nan sukan ba irin abin da ba za su yi ba domin dai su samu kuɗi su sha za su iya kwati za su iya kashe mutum za su iya duk wani atrocities domin dai su ga cewa su sun samu kuɗin da za su sha wato wannan miyagu so wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malima kowa ya zamanto all hands must be on deck kowa a zauna a gaya a zawa wato magance wannan matsala sannan iyaye suna da responsibility su kula da abin da Allah ta'ala ya ba su bai dace gaba ga game da iyaye su bar iyayensu a titi ya zamanto su suke ciyar da kansu su suke samu kansu duk abin da suka ga dama sannan a bar su da kowane aboki wannan ya kamata iyaye su zamanto up and doing su miƙe su tashi tsaye su zan cewa abin da Allah ta'ala ya ba su na yara amana ne kuma Allah ta'ala zai tambaye su daga da zarin su fara ganin wani differences wani abu na wato abin da ya sha bamban game da dan su to su fara bincika ko sun ga dan su ya fara kebance kansa su fara bincika me yake damun sa ko sun gansa da abokan ayin da bai dace ba su dace ba ko ba su saba ganin sa da su ba su fara koyi ne suna tambaya to su wane ne wane su wane ne wane ana bibiyan ɗakin sa ana bibiyan me yake yi da wannan za a iya magance malamai a makarantu saboda yawanci yara sukan dade da malaman su a makaranta wasu makarantu yanzu musiban ya kai cewa secondary school yara suna shan kayan maye suna sukan zo da shi makaranta buranan naga wani video na wato agogo ne amma kuma shisha ne a ciki su dole ne makarantu su ma su sa ido su ga cewa duk wayannan abubuwan ba sa faruwa sannan malamai na makarantu su zamanto su ma ababan koyi wa daliban su ba zai dace ba a ga malami na karantarwa kuma shi ma yana shan kwaya
Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Mu huta lafiya. Allahu zai kare mu.